والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karanta da yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewa sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta asabar yau biyar ga watan al-muharram shekara 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma yake daidai da 20 ko ga watan Yuni shekara 2026 miladiya. An sake haɗuwa wannan majalisi mai albarka inda muke darasi a wannan littafi na Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz na Dr. Abdul Azim Badawi Hamza Wallah, muna roƙon Allah ya mana muwafaka. Muna cikin kitab al-A'ima, kuma ana babin da yake magana dangane da talaci, laduba na cin abinci. Mun ji laduba na cin abinci aka kasafta mana shi kashi uku, akwai wanda ake kiyayewa kafin, akwai wanda ake kiyayewa lokacin, akwai wanda ake kiyayewa bayan an kammala cin abinci. To muna cikin laduba da ake kiyayewa yayin da ake cin abinci. Ina tsammani mun ambaci kaman ɗaiɗaiɗai guda goma ko haka ne? Tara. To an ambaci guda tara, za mu tashi a na goma ke. Ya ce Allah ya fa’ala ma ya staƙaɗira hunna su adata, yayin da kake cin abinci da mutane, ko ma ba da mutane ba kai kaɗai kake ci, su suna halarce. To kada mutum ya aikata abin da mutane suke ganin sa kamar ƙazanta ne a al’adance. Abin da mutane suna ganin ƙazanta ne, bai dace mutum ya yi ba yayin da yake cin abinci. To ko kai kaɗai ne kada ka aikata, ballantana a ce tare da wasu kake cin abinci, kada mutum ya aikata. Haka ne ko? Misali mutum yana cikin cin abinci tare da mutane, kuma sai yana ƙara soɗewa hannunsa, sai su da hannu ya sake maida shi, ai kaga waɗansu za su ga cewa an yi abin da yake na kasanta. Mun fahimta? Ko a mace yana cin abinci tare da jama'a kuma yana gasa, ya ci abinci ya gasa, to waɗansu sai su ga hakan kamar kasanta. Ko yana ta tofar da miyau, ana cin abinci kuma yana tsautar da miyau, to mutane za su ga hakan ya yi kasanta. To yana daga cikin laduba a shari'a kada mutum ya aikata hakan in yana cin abinci, ko da shi kaɗai ne ballantana tare da mutane. Fala yunaffidhu yadahu fil qas'a, kada ya dinga tsoma hannunsa baki ɗaya a cikin afushin, cikin kwantenar da ake cin abinci. Mutum ce zai dulme hannunsa baki ɗaya, kada ya aikata haka. Wala yudni ra'sahu minha inda al-aqli, kada kuma ya duka kansa, ya kusatar da kansa kusa da afushin da ake cin abinci. Matsala an ajiye kwano ko an ajiye tire, an zuba abinci mutane na ci a kai tare, to shi kuma sai ya duka kansa yana kusa da inda abincin yake, to kada ya aikata haka. Da Allah ya sukuta min famihi shay'un, don kada wani abu daga bakinsa ya iya faɗawa ci. Kuma ko da magana ne, mutum yana cin abinci yana magana, to in bai kiyaye ba sai ya ga abincin da ke bakinsa yana fasuwa, ko miyan ko makamantan irin wani, sai wani abu ya dinga fasuwa cikin abincin, wanda wani idan ya gani kai baka kiyaye ba, wani shi kuma ya kiyaye, wanda kuke ci abinci da shi bai koshi ba, sai ya ga kawai ya tashi. an cutar da shi ko? Domin aiwatar da wani abu wanda shi a fassararsa ko a al'adance ana ganin kazanta ne mutum ya aikata. Wa Allah ya takallama bil alfazil lati yashma'izzu min al-hadirun, kuma kada ya dinga yin magana da lafuzza wanda waɗanda suke halarci a waje musamman akan abincin za su kyamaci abu, za su kyama. Yashma'izzu min ha, wato za su ji kyama dangane da magana. Ana cikin cin abinci wani sai ya dinga zance-zance, kuma wanda yake akwai kazanta a cikinsa ko akwai wani abin kyama. Wani sai ya ji abincin ya fi taronsa. Mun fahimta? Ko ma ba misali a ce shi ne yake cin abincin ba, yanzu matsalar wani yana cikin cin abinci, wani kuma yana zaune a gefensa, shi ba abincin yake ci ba, kuma sai yake yin zance-zance wanda yake yana ambaton abubuwan kyama. Wallahi wani sai ba ma wai ya ci gaba da cin abincin da ke gabansa ba, a na cikinsa ma kokarin fitowa zai. An batun wani abin kyama kawai idan aka yi, wani sai zuciyarsa ta tashi. To duk wannan yana daga cikin ladubba da ake so a kiyaye lokacin da ake cin abinci. Kada a dinga haranto da waɗannan don kada a cutar da wasu. Shi ne ya ce wa Allah ya takallama bil alfazil ladhi yashma'izzu min al-hadirun, kada ya yi magana da lafuzza waɗanda suke halarce za su ji kyama. ويتركون بسببها الطعام عدلين ونك أمرك مسيس برع بنتي بسكيتي ستاشي كذا أيك تعالى لدى بينا قبل أيك سوء كياي يا عند أيك تيم أبنتي أن يكون أكلهم الفقير قائما على إيثاره يكسن تي أبنتي تيم أبنتي سا ما الفقير تعرض مبوكاتي قائما على إيثاره ya tsayu ne wajen fifita mabukacin. Kana cin abinci da wanda yake yana da bukata sama da kai, to ka fifita shi a kanka. Mun fahimta? Wato sai ka aishe ne abinda sahabbai suke Allah ya yabo a kansu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, su koda ma suna da tsananin bukata, shi ne khasasa shiddatul haja, suna da tsananin bukata na abincin, to amma sai su fifita waninsu a kan kansu. To kaga su sahabbai haka suke yi. To ba a ce kai nan sai ka fifita waninka a kanka lokacin da kake da bukata ba, a nan sai ku yi canjin ras. To amma in har kai ka fahimci shi ya fi ka bukata, abinci ne aka kawo shi, babu inda zai ci sai wannan, kai kuma kana da wani alternative, akwai dan kudi a jikinka da zaka iya saya, ko wataƙila akwai wani goyin da zaka iya samun abincin ko da ba wannan ba, shi kuma babu wani waje sai wannan da aka kawo shi ne nasa rabon an kawo muku. To wannan wajen sai ka fifita shi a kanka, ko dai ka ɗebi kaɗan ka ce ka wadatu da wannan, sai ka bar masa da yawa. In ɗi ba za a yi, in tare za ku ci, sai ka yi irin na sahabbai, hannun kai dinga karaskiya a ciki kana ɗan yafatansa kaɗan-kaɗan, shi kuma yana shirga loma, ka ba shi wannan damar. Ai, ka yi ne da niyya. To idan mabukaci ne, in za ku ci abinci yana cikin ladabi, sai ka fifita shi a kan kanka. Wa ma'al ikhwani qa'iman 'ala al-inbisati wal muda'aba, in kuma ƴan uwa ne wanda suke tsararrakinka, za ka ci abinci da ƴan uwanka wanda suke ko abokai ko ƴan uwa ko makamantan irin wannan, kuna matsayi ɗaya, to a cin abincinka tare da su ya zan ya tsayu ne adal inbisat, wajen shimfiɗa fiska, wal muda'aba, kai a samu ma ɗan raha haka a ciki yadda mutane za su sake, yadda za a sake a ci abincin. Wa ma'adhabi rutabi wal hay'at, in kuma za ka ci abinci da waɗanda suke da matsayi, wal hay'at, waɗanda kuma suke da ƙima a cikin jama'a, mutane masu matsayi masu daraja suna da ƙima a cikin jama'a, to in za ka ci abinci tare da su, cin abincinka ya zamanto alal adabi wal ihtiram, bisa ladabi da girmamawa. ka san ba da tsararrakin ka kake ci ba, koda ku tsararrakin ka ne a haife kai, koda ma a ce ka girme su a haife, amma su suna da wani matsayi a cikin al'umma sama da kai. To idan zaka ci abinci da su, sai ya zama to cin abinci ba za ka yi ne kamar kana cin abinci da tsara ba, wannan duk yana daga cikin ladabi wanda ake san kiyayewa idan musulmi suna cin abinci. Ma'ana ka dai fahimci wa kake cin abinci da shi, sai ka ba shi haƙƙinsa, kai la'akari da matsayinsa wajen cika masa wasu haƙoƙi a lokacin da ake cin abinci. Mabuƙaci ne, ai yana daga cikin kyakkyawar al'ada ta Hausawa. Sai ka ga idan suna cin abinci da wanda suka girma ba sa yadda, ban san ko yanzu abin ya canza ba, amma dai su Hausawa al'ada su Hausa Fulani sukan yi ƙoƙari in suna cin abinci da wanda suka girme shi. Yaro ana cin abinci da yaro, to ba sa yadda su yaran ya tashi ya bar su akan abinci, haka ne ko? Sai su ga yanzu su girma ya faɗi, sai dai su duk iya ƙoƙarin da za su yi ko ba su ƙoshi ba, sai su tashi su bar yaro. To ai kaga wannan al'ada ce ko? Amma al'ada ce mai kyau, ai ka yi la'akari da matsayin kai girma ne, shi ya fi ka buƙata. Tunda ya fi ka buƙata, kar ka nuna haɗama. Kuma tunda shekaru sun bambanta, ko da kai kana da buƙata sama da shi, sai ka haɗiye, ba za ka nuna haɗama ba, kai ka ci girma. To duk irin haka ake so a dinga la'akari, ladabi ne na musulunci. Shi yasa aka ce idan faƙiri ne kake cin abinci da shi, ya fi ka buƙata, ƙyale shi ya ci abincin shi ya ƙoshi. Wataƙila kai kana yawan samun nama kana ci, shi kuma yanzu ne ya ci karo da shi, rabansa da shi tun gaban da aka bashi a layya. To ka gani idan za ka ci abinci tare ga nama, to sai ka dan fifita shi, sai ka dinga ƙin kewayewa naman ka ki ɗauka. Matsala ambatawa ne ake yi domin a san yadda haƙƙoƙi suke. To wannan duka yana daga cikin ladabi da ake san a dinga kiyayewa. Don kuma za ka ce da tsararraki ne, to nan sakewa za ku yi, za ku dinga cima kuna raha a tsakaninku. Kuma yin za ka ce da waɗanda suke su kuma masu ƙima da daraja a cikin al'umma, to ka san nan ma da wa kake ci, ba za ka dinga kawo wa raha ko barkwanci ko abin da ya kamata haka yayin da kuke cin abinci tare da su ba. Allah ya dace da mu. Ladabi na ƙarshe da aka kawo a nan ya ce an ya kuma an yi ta'ami wa huwa yashtahihi, ana so mutum ya tashi daga kan abinci wa huwa yashtahihi, ko da ko yana sha'awa. In ka dan fara cin abinci ka dan ci da dai gwargwado, duk sha'awar da kake ma abincin ana so ka katse, kar ka ce sai ka tumbatsa. Wa yatajannaba shaba'a, ya nesanci ƙoshi al-mufrita, ƙoshi wanda yake an wuce iyaka, ba a san ƙoshi na shi ne yace tumbatsa. To ba a so mutum ya tumbatsa. Tumbatsa ka shi ne an ko ina ya shake ko dimdim, ba a san ka ci abinci kai dimdim din, ko da kana sha'awar abinci ci gwargwado sai ka miƙe. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisi wanda yake ingantacce, Imam Tirmidhi Abu Isa ya rawaito, annabi yake cewa ma mala'a adamiyun wi'a'an sharwan min batnin, dan adam bai cika wata jaka wadda sharanta ya wuce ciki ba, ba jakar da zaka cika wanda sharanta ya wuce da ciki. Ciki ita ce jaka, jakar dan adam, to ita ce jaka wanda cika ta, ba jakar da kake cikawa wanda sharanta ya fi damunka, ya matsa maka, ya jawo maka illa sama da ciki. Sama da ciki, saboda shi ciki shi fa idan ka cika shi da abin da yake ba na halal ba, an shiga huku. A yi ƙoƙari a cika shi da abin da yake na halal, Allah ka tsarkake mana abincin. To kaga duk jakar da za a cika babu wacce ta fi sharri kamar ciki. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bihasbi ibni adama ukulatun
'yan lomomi ya isar wa dan adam. 'Yan lomomi sun isar ma dan adam, yuqimna sulbahu da zai mai kadda gadan bayan sa. 'Yan lomomi kadan da zaka ci wanda jikinka zai dan yi karfi. Ya zan dai gigitan nan da kake ji ta yunwa yanzu ta kau. Kuma zaka iya miƙewa kai ibada kai sallah. To wannan sun wadatar maka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Maimakon ka cika cikin ka tun din nan. Fa in kana la mahala, in ya zan ba makawa sai ka ci abincin da ka koshi. To ba a san tumbatsa Annabi ya hana. Yace fa thuluthun li ta'amihi. Ɗaya bisa ukun cikin ka ba shiga abinci. Abincin ka bai wuce ɗaya bisa uku. Wa thuluthun li sharabihi. Abin shanka shi kuma ya ci ɗaya bisa uku. Sauran ɗaya bisa ukun kuma wa thuluthun li nafasihi. Ɗaya bisa uku kuma ga numfashinka. Ba kai idan mutum ya shaƙe ba sai ya dinga haki. Shi ba gudu yayi ba amma yana haki. Ko baya faruwa. Mutum ya shaƙe in ya tumbatsa sai ya ga yana haki. Dan karamin abu ba zai iya ba. Karatun Qur'ani in ya kama daga ya fara aya sai ka ga ya shaƙe. Saboda cikin ya cika tun. Amma in kaɗan ci kaɗan daidai gwargwado. Kaɗan sha ruwa daidai gwargwado. Ka ga yanzu cikinka yana da guziri na abinci da abin sha, kuma sannan ya samu bastay, ya samu wani waje faraga wanda nan kuma zaka numfasa. Eh, sai ka ga ko ayatul daini ne in ka ɗauke ta sai ka kai ta ƙarshe. Idza tadayantum bidaini imana, wai misali ne. To don haka idan mutum yana yin haka wallahi shi ma zai fi jin daɗi. Ko da malaman lafiya su ma sun hana cin abinci a tumbatsa. Malaman atibba na Larabawa suka ce al-mi'idatu baitud da wal himyatu ra'sud dawa, ita uwar hanji ita ce matattara na dukkan jinyoyi, ita ce gidan jinya. Saboda yawan abincin da kake ci, ka jefa wancan ka jefa wancan, ko ka ci abinci yayi yawa ma sai zama matsala. Yanzu mu duba wani abu, ko injin na ƙari sai aka zuba masa gero yayi yawa ko masara mai yawa, ba carkewa ke ba, sai ya shaƙe, sai an sassauta su shiga a hankali a hankali. Haka abin yake. To kai ma na'urar da Allah ta'ala ya gina maka a jikinka ita ma tana so ta yi abu ne cikin tsanaki, a tsanaki aka tsara ta. Don haka in ka cusa mata abinci da yawa, to ya za ta yi? Shi yasa sai ga an samu excess cholesterol, excess glucose, excess waye, shikenan kuma sai a zama sai matsala. A ce diabetes, a ce hypertension, a ce wane ne, a samu stroke, a samu heart attack. Allah ya kiyaye. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana tumbatsa, yace in ba makawa sai ka koshi dam, to sai ka ci ɗaya bisa biyu abin nan, ɗaya bisa biyu. Wata kissa da ake faɗa, Shehu Usman ibn Fodi wani ya je shi sai yake masa fatawa, yace akramakallahu, ni ne an kawo abinci saboda yunwa da nake ji, sai na kai loma na manta ban yi bismillah ba. Sai ce to ai a ta loma ta biyun sai ke bismillah. Sai ce to a loma ta biyun ma sai na manta ban yi bismillah ba. Sai ce to ai a ta uku sai kai. Sai ce a ta uku ma sai in manta ban yi bismillah. Sai ce to ko me kake jira, kai loma uku kuma ai sai ka tashi. Kun gani? Ce to me kake jira kuma? Shi mamaki yake wai a ce masa ta hudu. Sai shehu ya ce to kai loma uku kuma ai sai ka tashi. Kai maka jarraba mana ba ka iya ba? To a dai tsakaita, in ma baka ci loma uku ka tashi ba, kar a dinga tumbatsa. Ko da a kiwon lafiya, malaman kiwon lafiya suna cewa in kana da bukatan abinci to ka dinga ci kaɗan kaɗan. Misali idan ka ci kaɗan yanzu, ka ci kaɗan kaɗan ƙwarai, baka ji cikinka ya ƙoshi ba, ka ci. To bayan wani lokaci kuma an yi kaman awa biyu uku haka ko abin da ya kama da haka sai ka dan sake kara ba to kaga dai cikin ka ai yanzu ya samu abin da jikin ka ya samu abin da ya gudana da shi injinan jikin ka kuma cikin tsanaki sun dandaka wannan abincin baka san aikin da ake a jikin ka bane wallahi Allah gwani Allah mai tarin ni'ima da yayi wa dan adam baka san yaya ake yin aikin ba kana bacci ana aiki kana tafi baka sani ba ana aiki kana sake sake cewa wai ki aljihun ka ba ko kobo yau kai ki ka shiga uku kuma aiki yake a jikin ka na'urori suna aiki kuma ba biya kake ba ashe kullun Allah shi yasa kace wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha to wannan dai yana daga cikin ladabi na cin abinci kada a tumbatsa ko da kana sha'awa to sai ka tashi wa amma al'adabu ba'da al'aqdi amma ladubban da ake son kiyayewa bayan an gama cin abinci kuma nan ma akwai ladubba fahiya sune na farko an yaslut al-qas'a wa yal'aqa asabiha mutum ya katse kwanansa in ka ci abinci ka katse kwano وَيَلْعَقَ أَصَابِعَهُ كُمَا يَا سِدَ يَا سَنْسَ أَنَا سُوكَ سِدَ يَا سَنْكَ شِيَ سَكَ إِنْ زَا أَزُوبَ مَكَ أَبِنْتِكَرْ أَزُوبَ دَيَوَ أَزُوبَ مَكَ أَبِنْتِكَرَ وَنْدَ ذَاكَ إِيَا چِنْيَوَا كَسِدَ كُنْ سَوَنَي هِكِمَا أَبِنْتِنْ دَبَكَ چِكَا تُمْبَاس أَبَا شِيَا كِي سِدَيَوَا دَا أَبِنْ دَكَ دَا أَبِنْتِنْ دَكَ چِكَا تُمْبَاس أَبَا تُسَيْرِكَ بَسَوْرَا haka abin yake kuma ko baka bar saura ba to ba za ka sude ba inda ka tumbatsa amma in kaga ana sudewa to abinci an ci shi ne a marmarce to da haka musulunci yana so kullun in zaka ci abinci ka ci shi a marmarce sai ka suda kwananka ka katse kwana sannan ka sude yatsunka kafin ka wanke hannu an Anas radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة أنس بن مالك يا رويتو daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya kasance idza akala ta'aman in ya ci wani abinci la'in ka asabi'ahu thalatha yakan sidi ya tsansa uku da yake ci abinci da su al-ibham as-sababa wal-wusta da su yake cin abinci sallallahu alaihi wasallam in ya gama kuma sai ya sude su wani daga cikin ladabi wanda malam bai ambata ba ko kuma ya ambace shi amma a fakaice ya iya shiga cikin bakata goman nan inda aka ce falayu nafidu yadahu fil qas'a kada ya tsoma hannunsa a ciki to ba lalle sai tsomawa ba abinci ma idan zaka ci ya zo maka nan ba a so aladabin musulunci ba a so aladabin musulunci abincin ka yazo maka tsakiyar hannu in abinda aka bukata shine ka ci da yatsa in har baka ci da yatsa uku ba to kada ya wuce daifin yatsun ka guda biyar kada ya wuce daifin su amma ba a so abincin ka yazo nan to kai kenan wannan an hana ka sharba babban loma kenan ko irin wanda ake debo tan nan da miya a nan wajen da har wai gwaninta ake ma na iya loma wallahi da ana irin wannan barin magardawa ka ji abinci in za a yi loma an saka da miya kai sharara wani ƙara ma za ka je yake to wannan duk aiki ne wanda yake na jahilci Allah mun gode maka da ake karatu yanzu duk an daina irin wannan sai dai ka gan shi burbujinsa ko sai burbushinsa to yana daga cikin ladubba wanda ake son kiyayewa bayan an ci abinci mutum idan ya katse kwanansa kuma ya sude ya tsunsa kamar yadda aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ci wani abinci yakan sude ya tsunsa guda uku wa kala kuma annabi yace idza saqatat luqmatu ahadikum idan loma ɗayan ku ta fadi ƙasa falyumit an hal adha to ya shafe dattin da yake jiki ya daga abin sa ya cire dattin ya kauda dattin wani akul ha ya ci abin sa sai da in ta fada cikin abin da yake na najasa to na musulunci baya amincewa ka ci abin da yake najasa ko wani abu wanda yake na haramun ta fada cikin misali a ce giya ko jini ko abin da ya kama da haka, to wannan duka mutum ba zai dauka ya ci ba. To amma dan mujarradin kawai abincin ka ya fada a ƙasa, akan tire ya fadi, akan table ya fadi, akan floor ya fadi, hatta akan ƙasa, kan ƙasa lomarka ta fadi, dauke lomar taka cire wajen da yake da ƙasar, ka yanke iya wannan wajen da babu ƙasar ka cire shi, wanda babu ƙasar sai ka ci abin ka. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni, falyumin an hal aza, ya cire ya kauda ƙazantar daga ciki dattin, wali akulha ya ci abinsa, wala ya da'a halin shaitan. Annabi ya ce kada ya barta ga shaitan, don in ka bar shi ka bar ma shaitan, ma'ana alama ne na takabburanci. Kuma a zahiri ma shaitan ɗin yana halartowa, kamar yadda hadisi Annabi ya ambata, shaitan yana halartowa ɗayanku a dukkan abin da yake aikatawa, har abincinsa idan yana ci. To don haka yana so abincin ka ya faɗi, shi sai ya ɗauka ya ci, ko kuma ya kaɗe maka don shi ya ɗauka ya ci. To kar ka bar ma shaitan ɗau abin ka ci, amma ka kauda wannan ƙazantar, ba a ce ka ci ƙazanta ba. To banance na misali abu wanda yake baya iya ma ɗanfaran datti irin su burodi, wani ko cincin ne fada hannunsa ba zai ɗauka ya ci ba, kaga alama ne na girman kai. Ɗauki abin mai haɗa cincin kuma don ya faɗi a ƙasa, sai ka kakkaɓe abinka sai ka ci kayanka insha Allah. In ba za ka ci kasawa ma, gashi Allah yana kawo mana kula tana fadawa kan abincin naka, matarka tana dafawa kicin ba sai kana ci ka ji ƙasa, eh wannan kular ta zo ta tashi ga an yi depositing, baka san ma daga ina take ba, ko an ɗebo daga jeji an zo an bar fada maka. To gara ma ka bi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka samu lada ko ba abin da zai same ka, in kana gudun jinya ne ko wani infection ko wani ba zai same ka ba, bai zai lai ta'ala. Kuma Annabi bai ce dama ka ci dattin ba, kawo da dattin ya ce sai ka ci wanda ba shi da dattin. Wa an Jabir radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi'i was sahfa. Jabir ma dan Abdullahi Allah ya rada da shi, shi ma ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam amara, yayi umarni bil aqil asabi'i, da sidewa yatsu, was sahfa, da kuma akushi. Na'am, an tsallake hadithin Anas ko da ya ce wala ya da'a halin shaitan, wa amarana, Anas ya ce kuma ya umarce mu, an naslutal qas'a, mu katse jikin akushin mu. Wa qala Annabi ya ce fa innakum la tadrun, domin fa ku ba ku sani ba, fi ayyi da'amikumul baraka, a wani bangaren naku ne albarkar take. Wasu wai a kuskure suna cewa wai abincin da ka bari a nan albarkar take, a'a ba nassin da ya gaya ma haka, ba nassin da ya ce maka abincin da ka rage a nan ne albarkar take, baka san a ina albarkar take ba, shine abin da aka ce. Kuma a wani hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku ci daga tsakiyar akushin ku, ai mun ji hadithin a baya, domin albarka tana sauka a me, a tsakiyar abinci, tsakiyar abinci. Sai Annabi ya ce ku ci daga sassa, gefansa, ku rika ci daga gefe, albarkar na sauka a tsakiya. To a nan wajen an ce kada ka bar abincinka baka sube ba, domin baka sa ina albarkar take ba, ta iya yiwuwa wala Allah ko abin da ka rage din ana albarkar take, shi ne bisa tsammani. Amma hatiman ba za ka ce a nan albarkar take, cewa aka ce fa innakum la tadruna fi ayyi da'amikum albaraka, domin ba ku san a ina ne abinci albarkar take a cikin abincin naku ba. To kaga wannan sai yake nuna muhimmancin ka zuba abinci daidai yadda zaka ci, ko da matarka ne ta kawo maka abinci gashi nan da yawa, to in zaka zuba abinci dai gurgurgunan abin da zaka ci. In ma har kai contemplating cewa shin wannan abincin ku zan iya cinyewa ko rage shi, dan da zaran kai tunanin ba za ka iya cinyewa ba, to dama so ake ka rage, dan ba a so ka tumbatsa, ka sa daidai sai ka ci, sai ka gode ma Allah. Sai kuma hadithin Jabir da muka fara karantawa, Allah ya kara masa yarda, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sidewa yatsu da kuma sidewa akushi. wa kala annabi yace innakum la tadruna fi ayyihil baraka din ma'anarsu da yadda na baya wannan hadisi na Jabir Imam Muslim ya rawaito haka shi ma wancan hadisi na Anas ladabi na biyu da ake son kiyayewa bayan an kammala cin abinci an yahmada Allah ta'ala mutum ya gode ma Allah Allah ya baka abincin a iya nan ni'imar ta tsaya na'am sai me kuma Allah ya baka abinci sai ka ci ai ya baka ikon ci akwai wanda yana da abincin ko wani irin abinci zai iya sawa a kawo masa amma ba zai iya ci ba saboda rashin lafiya ko saboda wata larura da Allah ya sanya masa ba zai iya cin abincin ba to don haka ka ci abincin abincin ya zauna a cikin ka shi ma ni'ima ce shi ma ni'ima ne wani wanda yake majinyaci kanshin abinci ma baya so kai kuma kana jin kanshin bakinka ya so mu tara mu yau shi kuma yana jin wannan kanshin abincin sai ya so mu jin kaman zai kwansuwa ai kun san kwansuwa ko kaman zai harasuwa to shi saka idan mutum ya samu dama na ɗaya ya samu abincin na biyu ya samu damar cin abincin to ubangijinsa ya cancanci a masa jinjina da godiya da yabo to shine aka ce an yi hamdan Allah ta'ala ya gode ma Allah madaukaki hadisi ya zo daga Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana idza rafa'a ma'idatahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an dauke akushin abincinsa ya dauke akushin abincinsa ya kammala ci qala annabi ya kance alhamdulillahi katiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbana annabi yana fadan haka ni kokarin mu haddace addu'a godiya ne ga Allah da kuma neman ƙari a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce alhamdulillahi katira yabo da godiya sun tabbata ga Allah kuma masu yawa ba kadan ba tayyiban tsarka kan yabo mubarakan fihi masu yawan albarka a cikin su wato yabon ma da godiyar ba kadan ba kuma ma abuta albarka kuma masu tsarki sai annabi ce ghayra makfiyin ba wai muna rama ma ubangiji ba mu isa rama masa abin da ya mana ba wala muwadda'i ba kuma muna bankwana da ni'imar Allah ba ba shine muke so ta zanta karshe ba muna so wata ma ta sake zuwa shine muwadda'i alwada'a shine bankwana to wala muwadda'in ba wai muna bankwana da wannan ni'imar Allah ba ta sake dawowa wala mustagnan anhu rabbana kuma ba wai muna nuna wadatuwa daga ubangijinmu ba musamman idan mutum ya ci abinci sai ya rage ba cewa aka ce duk abin da aka zuba sai ka cinye ta iya yiwa idan ka ci dai gwargwado ai an ambata cikin ladubba na cin abinci idan kana ci kana sha'awar tasa sai ka ji ka je dai sai ka tashi to kage yanzu irin wannan ubangiji ya baka ni'ima kuma yanzu ka batta to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ladabi yake cika cewa da cewa wala mustagnan an rabbana ba kuma ya ubangijinmu ba kuma wai dan mun wadatu daga ubangijinmu ba ya bamu yanzu mun maida masa a'a mun ci ne iya bukatar akwai wanda ma zai ce ya wadatu ga Allah ba a wadatuwa daga ubangiji to kaga wannan ladabi ne mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallama yake koya mana mu kiyaye wajen yabo ubangijinmu a yayin da muka ci abinci domin ya mana wata ni'ima mai tarin yawa ni'imomin ba sa kirguwa na daya an hore maka abincin wani bai samu ba na biyu an baka damar ci wani ga abincin na amma ba zai iya ci ba na uku abincin ya zauna a cikinka wani daga ya shiga fita zai yi na hudu an sanya na'uran da suke sarrafa abincin su gyaggyara maka shi su aika shi kuma wajajen da ake da bukatar su a jiki wanda ba shi da kyau kuma su tace su kai maka shi can rizabuwa kuma baka dama ka fitar shi. Kai Ubangiji mun gode maka. Allah ka cika mana ni'imomi duniya da lahira. Wa an Anas radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga Anas dan Malikin har ila Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man akala ta'aman duk wanda yaci wani abinci kaga nan ba wai sai da fafe ba masara ka samu rogo ne ka cittura a'a dankali ne ko amaro ne ma ka ci cewa ka ce man akala ta'aman wanda yaci wani abinci ثم قال سنن سيچه الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه صفه والله يبو ده غوديا يا تبتا ga Allah الذي اطعمني هذا الطعام wanda ya ciyar da ni wannan abincin wa razaqani kuma ya arzuta ni da shi kaga ni imomin guda biyu ko ya ciyar da ni na sandamanci kuma dama shi ya arzuta ni da abinci kaga ni imomi bi sun fitowa kuma wannan duka ya samu ne min gairi haulin minni ba da wata dabara ta ba wala quwwa ba da wani karfi na ba nawa me dabara zai fita ya iya sana'a ba wanda yake shi kwarewa a wannan amma bai samu aikin ba kuma haka zai zauna da yunwa ya wuni iyalansa bai samu abin da zai kai musu ba kuma gashi ya kware a sana'arsa amma bai samu yadda zai yi ba balle a biya shi har ya tsaya ya yi kaga ashe ba dabara mutum ne take ba shi nawa mai karfi wanda zai iya rushewa gida da hannuma amma sai ya fita kuma ba inda zai sarrafa karfin nasa ballantana ya samu ujiran da za a ba shi to shi saka komai ake mika ma Ubangiji subhanahu wataala la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim dabaran mutum karfin mutum ba ita ce take samar masa amfani ko ta kare shi daga cutarwa ba face Allah subhanahu wa ta'ala to mutum sai ya faɗi wannan alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaci wani abinci sai ya faɗi haka gofira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ana sai ce annabi ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata na kurakuransa da abin da ya zo a baya kenan ai mutum ya tsayo akan tauhidi kenan wanda yake haka rayuwarsa ta koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ya fahimci cewa duk abin da ya samu mai dadi daga Allah ne duk abin da ya samu mara dadi ba gazawarsa bane kaddara ce daga Ubangiji na haka ya yarda da hukuncin Allah ai alama ne na tauhidi kuma kaga mutum ba zai alfahari irin yadda Qarun ya inna ma ujitu ala ilmi indi ba kaga yanzu ya san cewa abu ne daga wajen Allah falala ce daga wajen Allah to ku duk wanda ya gane falala daga wajen Allah take to tabbas ku zai ma Allah godiya meye godiya ga Allah da zai yabi Allah a abinda Allah ya umarni a aikata kuma ya nisanci abinda Allah ya hada to ai shine ma'ana kina shaidan har mutum ya dabi'antu da wannan shine rayuwarsa to ku bi iznillahi ta'ala abinda ya aikata na kananan laifuffuka ko bai nemi yafiya ba Allah zai yafi dan ba ana nufi wa mutum yin ya tsebo dukkan tobara ko ko mutum yana kin yin sallah yana kin yin kaza yana ƙarya yana annamimanci yana ayyukan jarima yana cin haram yana waye kuma shikenan in yace abinci yace alhamdulillahi alladhi abinan alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'ama wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa mutum ya faɗi wannan shikenan yace ai an yafe masa duk abin da ya gabata da laifukan sa na baya da na gaba ba haka ake nufi sagairun zulubi ake nufi kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam tana dunkule da ma'anoni Allah ya bashi jawami'ul kalimi ba a daukan ta a face value dinta wai ka dauke ta kawai a lafazin maganar haka a akwai wani abu a cikin ta a kunshe wanda ake son mutum ya kiyaye ala ayi halin lafazin da da Anas ya ambata annabi ya ce wanda ya ci wani abinci ya fadi haka za a gafarta masa to sai bi fatan ayyalwar Allah tana da yawa Allah zai iya aikata haka da haka mutum ya kiyaye ya dinga aikatawa Allah ka datar da wani hadisi har ilau an ibn Abbas radiyallahu anhu ma kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man at'amahu Allahu ta'aman wanda Allah ya cishe shi wani abinci falyaqul to yace Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu in abincin da aka tauna ne abinci ne wanda za a tauna abinci to mutum sai ya ce Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu ya Allah ka mana albarka cikin wannan abincin da muka ci kuma ka cishe mu wanda yafi shi alheri ko wani abinci akwai wanda yake gaba da shi wa man saqahu Allahu labana wanda kuma Allah ya shayar da shi madara in ya sha madara falyakul to shi kuma sai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu wani waje haruwa ma idan mutum ya sha shi ma sai faɗa haka Allahumma barik lana fihi amma ba zai ce wa at'imna ko wasqina khairan minhu ba sai dai ya ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu domin ba a wucewa ruwa ba a wucewa madara ai aljanna ma Allah ta'ala ya tana da su ko wa anharun min labani a ban ji abin da kace ba wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin wa anharu min asalin musaffa to ka ko guna ne kogi ne sai ka kamfata kawai ruwan gudana yake ne madarar gudana take a can ba nan da za mu kai sarot ba wata ma ta yi waken soya ne to idan mutum da ya ci abinci abin da zai faɗa kenan wato Allahumma barik lana fihi wa inna khairan min amma in madara ya sha wata waya ko ruwa sai ya ce wa zidna minhu ka ƙara mana daga gare shi kenan wannan duk ya faɗa ƙarƙashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ladabi na uku bayan an gama cin abinci kai musulunci da daɗi yake ba wai kawai ka samu abincin da kai shi kenan sai ka dirka ka dinga sharba mutum ya ci iya yadda ya gama abin nan babu kiyayewa ya yi gatsa kawai ya zubar da wani kuma ya tashi kawai ya tafi abinsa yana ta surutu ba wannan in aka yi haka jahilci kenan musulunci sai ya tsara maka kafin ka ci ga abin da za ka yi lokacin da kake ci ga abin da ake so ka kiyaye bayan ka kammala ga abubuwan da ake so ka kula da su wa in kana nasiya dhikra bismillah fi awwali ta'amihi in har mutum ya manta ambaton Allah a farkon abincinsa kasan wani lokaci sai mutum ya manta ko kaga zaka fara cin abinci wala Allah wani yana maka magana ya dauke maka hankali wala Allah wani sake kake wala Allah tsananan yunwar da ta dame ka ne abincin kawai kake so ka ji ka sa hannunka ka fara ci har sai baki ya fara tauna sai mutum ya tuna ashe bai yi bismillah ba to in bai yi bismillah a farkon abincin sa fa liyadhkuru fi akhirih to ya ambata a karshe an Aisha radiyallahu anha قالت ام المؤمنين عائشه الله يكرم متيرنا تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله صلى الله عليه وسلم اياتي اذا اكل احدكم طعاما ان ينكو يجي ابينتي فليقل تو يجي بسم الله يايين زي فارا بسم الله ان تاكي بوكاتا با سو كا قارو نان اذن تي اكي سو بسم الله فان نسي في اوله ان كا يا منتا افرقان falyaqul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi to lokacin da ya tuna yayi loma ta farko sai tuna ashe bai bismillah ba kuma yana tsakiyar cin abincin ne sai tuna ashe bai bismillah to sai ya ce bismillahi fi awwalihi wa akhirihi ko bismillahi awwalahu wa akhirihi duka ana faɗan wannan lafazza sai mu ce ya faɗa haka da sunan Allah tun farkonsa har zuwa ƙarshensa wato da sunan Allah tun farkon cin abincin har zuwa ƙarshen cin abincin ladabi na biyar na hudu wa in akala inda qaumin da alaw in wasu mutane ne suka gayyace ka ka zo cin abinci to sai ka musu addu'a man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tukafi'uhu fad'u lahu wanda ya muku kyakkyawan abu ya kyautata muku to kuma ina masa kuma wata kyautatawa in har ba ku da halin yi masa wata kyautatawa to kuma su addu'a a abin da ya muku na kyautatawa don haka mutum ya gayyace ka cin abinci ka ci abinci to sai ka masa addu'a shi ma hadisi daga Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam jaa ila sa'ad ibn ubada annabi sallallahu alaihi wasallam yaje shi wajen sa'ad ibn ubada daya daga cikin jagorori na mutanen ansar faja'a bi khubzin wa zaitin fa akala shi sa'ad ibn ubada sai kawo annabi sallallahu alaihi wasallam burodi wa zaitin da mai da burodi da mai fa akala sai annabi ya ci an gutsatsara burodi gurasa kenan shine khubz din an zuzzuba mata mai tayi laushi su gurasar hake suke ci da kaushinta kuma gurasar sahabbai suka ci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam basu taba cin gurasa da aka yi ta da alkama mai laushi ba ba sa cin alkama da muka santa yawanci sha'ir shine suke ci kuma sha'ir din ba dan bubbuga shi ake datsarsa shi ake cincuda kuma sai a alkama sai a gurasa dan ka kaushi ne da ita tana yi tana karza haka suke ci wani lokaci ba komai babu mai ciki haka za su ci su sha ruwa kuma hakan su ya ishe su to sai aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam burodi gurasa kenan da mai fa akala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci thumma qala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci aftara idda kubu sa'imun wala alla lokacin annabi yana cikin azumi ne ko kuma lokacin azumi aka gayyace shi aftara indakum as-sa'imun masu azumi sun yi bude baki a wajenku wa akala da'amukum al-abrar wadanda suke biyayya ga Allah sun ci abincinku ai balala ne wanda yake biyayya ga Allah zai ci abincinka ko wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun kar ka bar wanda ya ci abincinka sai wanda yake bin dokar Allah mana masu dokar Allah su zaka dinga gayyata kar ka gayyaci fajiri in zaka gayyata wajen biyafa ko wani walima ko maka kar ka gayyaci fajiri ka gayyaci mutanen da suke kiyaye dokar Allah domin shi din ma falala ne da martaba ka ci yadda mutanen kirki to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aftara indakum as-sa'imun wa akala da'amukum al-abrar wa sallat alaikum al-malaika masu azumi sun yi bude baki a wajenku wadanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala musulmai sun ci abincinku kuma mala'iku sun muku addu'a wannan da matsayin addu'a ce zaka ji kamar labarin ya faɗa amma matsayin addu'a ce an yi masa addu'a wato ana nema masa Allah ya bashi ladan ci da mai azumi ne ana nema masa lada na kyautata wa mutanen kirki da yayi da abinci har suka ci ana nema masa addu'ar mala'iku mala'iku su masa addu'a akan wannan aikin kirki ne to don haka ma ana so idan ka ci abinci a wajen wasu to ba kawai ka tashi ka tafi ba ka musu addu'a irin wannan addu'ar da annabi yake sallallahu alaihi wasallam abu na karshe da aka ambata shine aka ce an yamsaha yadahu bil mindili aw yagsilaha mutum ya goge hannansa da tsumba mindili tsumba ko tawul ko hankaci ko toilet tissue ba toilet tissue ba akwai tissue da ake yi takarda ko ita mai sunanta ne yan boko ha don jima sabi to zaka ganta ta ana dan aje ta goge hannu ne an ci abinci ya ka pepe meat ko na ba ka dan ci hannu da dan mai ko sai aka sai a ciro ta sai dan goggo to ladabin musulunci ne ba wai gaye ne na boko ba ladan mutun idan zai ciraye ya kare kudurta gaye ne ya kudurta yayi abinda musulunci yace ne annabin sa yace kun san innamal a'malu binniyatin nan ta shiga ko ina yanzu kaga wani zai je shi ya sayo abinci mai kyau an yanka kaji an fige su an sassara ma ga cefa ne mai lafiya ga wasu abubuwa the fruits ya diba ya kai gidansa amma sai ta yi ba shi lada an dace abinci kawai an koshi an more an goge waya wani kuma sai ta yi shi kuma sai ya sayo rogo da gyada sai ya je shi ya kai gidansa sai a dan bubbuga ayi mandako a ci ana shakewa a sharuwa shi kuma sai ya samu lada an ci an koshi kuma ya samu lada ya danganta ga niyyar da yi duk lokacin za ka yi abinci a gidanka kar ka kai akan al'ada kai kar ka kai akan cewan kawai ai an ce ka kawo yanzu wannan ka zanna in ban kai ba yanzu duk za su dame ni sun ce a kawo ka za gara na kai musu huta to kai yanzu ka kai musu ne dan ka huta suna yawan damun ka ka sayo musu mangoro in ka je ka kullun zai yara za su maka magana matar matan gidan za su maka magana kai ko mangoro ne yanzu duk gashi nan baka sayo mana ba har za ka wuce sai ga Skype kage yanzu din surutun nan da suke ta mangaran huta sai ka saya bangar daya sai ke musu ga mangoran nan ku yi ta sha ah to abinda ka kudurta a ranka shi za a maka eh ka kai musu halal ne ka kaiwa iyalanka abinci dama an ce ka kai musu kuma su ci kuma sun ci halal ko baka yi laifi ba to amma da wace niyya ka kai mun gani da wace niyya ka kai dan haka mu dinga canja niyyar mu idan zamu yi aikin kirki gogewan ma da za ka yi in kai ne dan saboda ka sa farin kaya kare bata to shikenan iyalan ne farin kaya ka amma a lokacin da zaka goge sai ka tuno yana daga cikin ladumbacin abinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mun ci abinci mu goge in babu ruwa ko kuma mu goge ko akwai ruwa ba ko kuma mu wanke to ba na goge ko kuma ba na wanke saboda annabi ya yi umarni to wannan kudirin da kai a zuciye lokacin da kai aikin innamal a'malu binniyat wa innama likulli imra'in ma nawa yanzu ka kudirta biyayya ne ga annabi sai ka samu ladan wannan biyayya wanda ya goge haka kuma yayi abin da yake mubah amma akan wace niyya da kudirta niyya ba shi dai kawai dan yayi rabu da mai wannan ne ke rafa ta masa jiki in shi kenan bai laifi ba mun fahimci yadda ma'aunin abubuwan suke ko kullum mu dinga kyautata duk aikin da zamu yi na alkhairi mu dinga bujiro da cewa ibada zamu yi to sai mu samu ladan ibada shi yasa ka yanzu mutum sai ya dinka riga ya saka wancan ma ya dinka riga ya saka amma shi wannan da ya dinka ya saka yana da lada shi kuma wancan da ya dinka ya saka yayi halal wani ma in ya dinka ya saka sai ya san zunubi babbar niyyar da yi dinga kyautata niyya ubangiji Allah ta'ala ya tsarkake mana niyya ya sanya ayyukan da zamu yi saboda neman yardarsa nan aka ce auyam sahayadahu bil ayyam sahayadahu bil mindil ya shafi hannunsa da kyalle auya ga silaha ko kuma ya wanke sai aka ce wal ghassu afdalu amma wanke wanda shi yafi an fi so ka wanke ne amma idan har baka wanke ba ma gogewa kai to duka kai daidai abinda ake bukata kyautata kudiri a lokacin da za a yi wadannan ayyuka ubangiji Allah ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya tsara mu cikin nan da wanda muka kuskure mu da rabbon Allah ta ala ya fi mana wa alaikum assalam menene mukafa'a mune ga musu ne mukafa'a an kafa'a kenan kafa'a shine tsara tsaraitai daidai abu ya daidai da daidai ya zamanto same level suke shine kafa'a hatta aure yana da akali da wannan mukafa'a mukafa'a shine rama abu idan an maka mun gani wato godiyar da ake ma Allah ba wai rama masa akai ba akwai abin da kai saka yi karama abin da Allah ya maka ne to shine gairar mukfi wato ba wai muna masu rahama masa ba, neman da Allah ya mu mun yi masa godiya, amma godiyar ba wai dan muna masu rahama masa ba, sai dan muna jaddada yabon mu da godiyar mu da jinjinar mu ga ni'imomin da ya mana masu yawa wanda ba mu isa rahamawa ba. Kuma baban kwana muke da shi ba shine wala muwadda'in wala mustaghna an rabbana. Alaikum salam. In ka ga dama a Makka kai dai ka ci da cokali kawai, shi yasa wasu malamai suke cewa kar a ci abinci ma da cokali. Akwai malaman da suke karfafawa ma kar a ci abinci da cokali, to amma ba hana ka na yi ba ne. Akwai yanayin abincin mu yanzu wanda ba zai ci ba yanzu da cokalin ba. Yan shinkafa ya zaka yi da ita in zaka ci, in dai ba tuwon shinkafa ba shine zaka da cakule shi da yasu, amma shinkafa ka fasar fasar sai da cokalin ko in zaka ci da hannu kuma to sai kai abubuwan da kuma su mashin su saba ma ladabe dan sai ka tallabe su kana hambuda ko. To Allah ya samu dace. Amma in ka ci da cokali ka tabbata dai cokalin ka wanke shi ba bai kasanta ba ne, kuma ba za a daidaita ka da wanda ya ci da hannunsa ba. Shi wanda ya ci da hannunsa ya sa ya tsawo ku daban yake, shi wannan ya imtisali da yadda aka ce annabin yana yi. To kaga yana da ladi ya aye wa ladi, yana da lada na asalin mutaba'a, so yana da lada akan mu yawa. Kuma da ya ci sai siɗe hannunsa, kaga yana da ladar siɗewa. Kai ma ka iya siɗe cokalin naka ke ko eh, sai ka siɗe cokalin naka ke. Kaga dai in ka ci da cokali siɗe kwano ya kubce ba, siɗe kwano sun zama na annabi da hannu suke cin abinci. Kuma haka aka tarbiyyantar da mutane a ci da hannu ɗin, kuma har yanzu akwai wanda ba sa ci sai da hannu, har a yanzu akwai wanda ba sa cin abinci sai da hannu. Allah ya samu dace. Akwai asusu wanda an riga an buɗe na waƙafi, an buɗe masa asusu shi kwamitin waƙafin, akwai asusu nasa, sai ake amfani da corporate affairs registration na markazu Ali bin Abi Talib, sai aka buɗe asusu da haka yanzu akwai wannan asusu. Kuma har ma sai aka yi ƙoƙarin kafa kwamiti wanda shi wannan kwamitin shi ne zai dinga kula da hidimar ita batun waƙafi ɗin. Waɗanda suke ɗaliban wannan darasi su ne membas na kwamitin, shugaban kwamitin ne sai aka saka Malam Umar Gali shi ne yake shugaban wannan kwamiti. Kuma a bayan wannan abin da aka yi an samu mutane sun sanya kuɗi a cikin wannan ya kai 700,000 da wani abu. Yes, kuma a ƙarƙashin wannan ɗin an je an sake yin rijiyoyi guda biyu, kuma an yi waɗansu ayyuka ɗin. Don haka kwamitin yana nan, ba a dai bayani ne a wannan majalisin ba, ba a dai bayani ne a wannan majalisin ba, kuma a ƙarƙashin kwamitin har ilau a yanzu haka mota da ake da ita akwai mota a kurukura ta ɗaukan gawa. To wani bawan Allah ne shi ma ya aiko ta waƙafi a ƙarƙashin kwamitin waƙafin take, duk kuma bayan namun nan ne da aka yi kuma waɗannan abubuwan development sun da aka samu. Yanzu haka motar tana nan, kowa dai ya san ta ko, ko yanzu wani ya mutu ma to za a zuwa ɗauke shi. insha Allah. Na'am. Allah ya sa mu cika da imani. To dan ko mutum wakafin yana nan. Kuma gaskiya ayyukansa suna ƙara haɓaka. Abin da ya kamata shine zamu kokari a rubuta number na kwamitin wakafin tunda a nan masallacin aka assasa wannan kwamitin. To za a kawo number da sunan account name din da kuma account number din da bank din. Za a rubuta sai a zo sai a manna a wannan masallaci domin mutane su dinga gani duk wanda yake da wani abu da zai jefa. Idan ya jefa lokacin da aka ga abin ya tattara ya kai ai wani aiki daga cikin ayyuka irin wanda zai yi na wakafi to sai a aiwatar. A yanzu dai rijiyoyin ne. Idan an ga ya kai kudin da zai yi rijiya to shikenan sai a je a yi rijiya. Don kuma Allah ya saka wani kudi ma wanda yake mai nauyi sosai. Kaga aka ga wani ya sa miliyan 100 misali to kaga nan kuma sai a je a investment. Sai a tambaye shi akan wace manufa ya tsara manufar da yake so a aiwatar da wakafin akai. Sai a zauna da masana tare da shi a rubuta dukkan yarjejeniya da sharuɗa da yadda za a gudanar da wannan wakafin nasa. Kuma izin Allah ta'ala ba za a tsallake musu ba hakan za a yi ko da bayan mu ba ma nan za a gadar ma ƴan baya su masu ci gaba a bisa tsarin da yake a yi da. Dama da haka abubuwan suke girwa. Mu ne a nan ƙasan ba mu saba da wakafi ba. Kowa tunaninsa ya je shi ya gina masallaci. Masallaci kawai aka ɗauka shi ne wakafi. Alhali akwai abubuwa na rayuwa da suke da buƙatan wakafi. Abubuwa da yawa waɗanda inda a ce an assasa wakafi ya kafu sosai za a magance su. Yanzu matsaloli da ake samu da yawa a zamantakewan al'umma. Misali sai ka ga a anguwanni an rasu an bar mace ko an bar mata da yara masu yawa ƙanana ba su isa su yi makansu komai ba ɗawainiya suke buƙata babansu yake faɗi tashi wajen musu yanzu ya rasu dangi ba su ɗiba ba mutanen anguwa ba su kula ba yara sai su zauna suna shan wahala tare da iyayensu mata. In ba a yi sa'a ba irin wannan sai ka ga wani ya samu zamiya ya faɗa mungun hannu sai ya zamanto matsala a cikin al'umma. To kaga inda a ce an yi ta'asisin irin waɗannan mu'assasat na waƙafi mu'assasatul khairiyya wanda aka kawo kuɗaɗe na waƙafi misali wani business ne sai aka kafa aka ce duk abin da yake fitowa daga cikin wannan ga waɗanda za su dinga gudanarwa ga management ɗinsa. Supermarket ne wani ya gina sai ya ce wakafi ce sai aka yi mata kyakkyawan tsari inda abinda ake fargaban ba zai yiwu ba aka tsare ta a bisa amana abinda ake samu daga ciki ana gudanar da ita business ne ribar da ake samu ga irin tsarin da aka yi a dinga kulawa da marayu a dinga kulawa da wannan ya ce ya ɗauke abinda ake buƙata daga cikin wannan business ɗin abinda yake haifuwa daga ciki domin asalin shi wakafi ba a taɓa asalinsa reshensa ake amfani da shi ba a taɓa asali reshe ake amfani da shi. To idan aka kafa wakafi sai ga irin wannan matsalolin da yawa an magance su. Wannan ya sanya abinci ne za a dinga bayarwa a gidajen marayu misali sai ya ayyana gidaje ma ya ce a samu gidaje kamar guda 20 ko gidaje guda 50 a dinga kai musu wata-wata ga abin da za a dinga kaiwa ko da bai wadatar ba alal aƙalla an samu na daga ciki ribar in an samu a dinga kasafta ta kashi 20 a samu gidajen marayu kaza masu siffa kaza masu siffa kaza ana kaiwa a lokacin da yaran suka zamanto sun girma to sai a soke wannan sai a ɗauko wasu domin maraici yana kasancewa ne lokacin da kake ƙananan shekaru baka balaga. To misali irin wannan kaga an yi cikin kiya na wannan janibin na batun abinci wani shi kuma wakafinsa sai ce marayun ne shi ma amma kuma gefen karatunsu a sa su a makaranta kudin da za a dinga samu a jikin wannan wakafin da ya kafa ribar da za a dinga samu a dinga biya musu school fees na shekara a sami yara kamar guda kaza
to kaga an yi checking kiya nan nan. Wani kuma misali sai ya ce wakafi ne ya sanya barace barace da ake tunku a cikin masallaci wanda yake very embarrassing, kaga an zo ana ta abin nan. Misali sai ya ce to irin wannan barace baracen da ake yi wanda za su zo suna ta fada, kaga wani ya zo da tabbataccen batu akan batun asibiti ya rasa yadda zai. To misali wani sai ya ce shi wakafin sa duk abin da aka dinga samu a dinga zuwa asibiti a buda asusu a depositing wannan kudin annually a dinga renewing din sa. Misali kowace shekara ribar da aka samu a ware naira miliyan 1 in take miliyan 1 a sanya a cikin wannan asusu, duk waɗanda suka zo suna da matsala na jinya kaza kuma talakawa sun rasa yadda za su yi, to a dinga musu a cikin wannan asusun a matsayin wakafi. Kaga an kula da wannan gefa, ba za ka dinga ganin mutane suna yawo da kati har tsofan kati wanda ya expire a dinga yawo da shi a masallatai ana neman taimakon magani ba. To irin waɗannan abubuwa da yawa idan an kai wakafi za a iya yin sa ma wanda zai dinga kulawa da haula zuriya. Wani hamshaki da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka shi a cikin zuriya yana da dukiya, dukkan sauran ‘ya’yan bakwawa ne da bakwawa nan da umma wacece da babu wacece duk a jikinsa aka ɗamfara, to a cikin dukiyarsa sai ya tsara wani wakafi ya establishing wani business da zai masa tsari duk abin da ake bukata tsari ne, ba zamaninsa za a yi karazume ba da ilimi ake yi. Me yasa sauran ƙasashe suka ci nasara sun yi da ilimi ne a kofo a wajensu, irin tsare-tsaren da suka bi sai mu ma mu bi. To ko da irin wannan mutum zai iya fitar da kudinsa sai ya kafa business, ni ne yake taimaka ma waɗancan wannan dangi da sauransa, yanzu in ya rasu ‘ya’yansa da matansa ne za su gaje kuɗi babu wani abu, to sai ya sanya wani business a matsayin wakafi. Wace ce wannan kuma wakafi ne na danginsa, haular zuriyar wane, sai ya faɗi kakansa ko ya faɗi babansa ya ce haular zuriyar wane. Kaga ko bayan sun mutu wasu ma sun mutu zai dinga tafiya a cikin wannan haular, to sai ya specify ya ce waɗanda suke talakawa a cikinsu ko waɗanda suke da matsala kaza ko kuma duk yaro wanda ya samu ya ci jarabawarsa ta neko ya ci jarabawarsa ta jam yake da point kaza, a dinga biya masa kuɗin makaranta a jami'a har ya gama jami'arsa a cikin wannan asusun. Ba a taimaka ma haula ba, shi ba kuma yana kwanciya a kabari yana sa da ladansa. Kaga ɓangare biyu duk sun samu riba, haula sun samu riba, Alhaji ya mutu ne amma bai mutu ba, ya mutu ba a ganinsa amma taimakonsa da yake ya ci gaba, sannan Alhaji taimakon da yake yi bai tsaya ba, shi ne ya mutu yanzu baya yi da kansa amma taimakonsa yana ci gaba da wanzuwa yana kabarinsa, abinda ya saba yi yana raye ana yin sashensa in ba a yi duka ba. Duka wakafi ne yake kawo wa irin mutane, don haka wajibi ne mu dinga mu yi wa kanmu ma muhadara, a dinga wayar da kan mutane akan wakafi. Kuma wakafi bai kai sai mutane masu dukiya masu kuɗi da yawa ba, ai shi saka lokacin da mu karanta littafin babin a cikin nan sai in ce kai ya kamata mu ma mu demonstrate mu ma talakawan zamiya, kuma sai aka samu aka yi da aka yi rijiya guda biyu a wannan lokacin, daga baya ba rijiyoyi biyu sun sake biyowa ba, daga baya ba mota ta biyo ba, to yanzu su waɗanda suka biyo bayan abinda muka kafa din nan suna da ladan su, kuma muna da irin wannan ladan insha Allah domin mun kai tasirin sa. To kaga ashe ko da mutane a tsakanin su ko abokai ne za su iya yi, su ga misali yanzu kamar a ce ƴan uwa suna rasuwa a cikin yau dan uwan mu ya rasu, Malam Ja'far Allah Ubangiji ya gafarta masa, da'i ne wanda muke cikin hidimar da'awa da shi, kowa ya san shi da zakewa da jajircewa akan hidima ta sunna, Allah ya karɓa masa kyawawan ayyukansa. To misali yanzu ana ganin ƴan uwanmu da dama sai rasu wanda muke hidimar da'awa da su, to misali yanzu irin wannan sai a ce to mu a tsakani jama'a haka mu dinga contributing on monthly basis wata matsalan da ɗan kasuwa da wanda yake mai albashi a dinga bayarwa mu dinga kafa wani asusu mai targeting wani amount na kuɗi, sannan sai mu sanya idan ya kai wannan amount ɗin ga tsarin da za mu yi na wani business da za a buɗe, wannan business ɗin ga wanda za su dinga kulawa da shi, kuma wanda yake kulawa da business ya halatta a cikin wakafi wanda yake kulawa da shi za a cira daga wakafin a bayar a bashi wani abu daga cikin mun karanta gwargwadon ɗawaine da ya gwargwadon abin da za a dinga iya bashi daga ciki, shi ma dai ya dinga ranin din abin a matsayin aiki yanzu yake yi to kaga abin sai ya dinga ranin kuma da trustees da kuma tsari da signatories da waɗanda suke supervisors da kuma waɗanda za a samu a cikin al'umma masu zuba idanu akan yadda abin yake gudana to kaga duka irin wannan sai a ce to yanzu abinda za a dinga yi duk lokacin da wannan aka kafa wannan business abinda aka dinga samu na riba in ma shahariyan wata wata ko kuma ya zamanto shekara shekara in an samu to a dinga kasafta shi a kaza bangare guda daya daga cikin waɗannan marayu na masu da'awa da suke rasuwa za mu dinga daukan bangare ɗaya muna musu in ma a ce za a dinga musu kayan sallah in ma a ce za a dinga kaiwa abinci wata wata gurguna abin da ya samu in ma a ce za a dinga selecting din waɗansu daga cikin yara ana daukan ɗawainiyar karatun su in ma a ce za a dauki nauyin abin da zai iya tasowa na jinyar su za a dinga biya musu dukkan wani abu a cikin irin wannan ba a magance wannan tsarin ba a magance wannan janibin ba kuma sai kaga al'umma ba su tozarta ba an samu at-takafur at-takafur al-ijtima'i an yi taimakekeniya to don haka wajibi ne mu samu wayewa akan abin da yake na waqaf waqaf bai takaita a masallaci ba sai ga mutum ya zo shi ya kashe miliyoyin kuɗi masallaci sun mana yawa ba masallaci ko ina kaje su ne ana ta gina masallaci ko mutane ba su da wani tunani sai gina masallaci man bana masjidan bana Allahu bihi baitan fil janna bana Allahu lahu bihi baitan fil janna ko wani tunanin sa za a gina masa gida aljanna shi kadai ne ba su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai da aka ce za a gina maka masallaci abu ina gida a aljanna an ce gida za a gina maka ka san gidan a ina ne a aljanna wata gidan ta kasa ne Allah kadai san ina zai gina ma to amma shi kuma wannan annabi ya ce za ku kasance makwabta a aljanna kana firdausul a'la kula da marayu to wanne fi ai duka magana ce ta annabi kuma ko ce tabbatacciya ne shin ka zan kana tare da annabi ya ce ana wa kafilul yatimi fil jannati ka hatai ni da wanda yake kulawa da hidimar maraya za mu zama haka a cikin aljanna malamai suka ce za su zama to makwabtai shi ne annabi ya yi haka da yatsunsa to kaga wannan shi maganar annabi ne to me ya saka nan din ba za a dinga yin wani wakafi dan neman aljanna ba shi ma aikin aljanna ne to don haka wajibi ne mu faɗa da tunaninmu a kan batun wakafin nan dan babu wani abin nan social system da aka kafa wanda yake kawo poverty alleviation kuma wanda yake kulawa yake ensuring social security kamar wakashi kasashen duniya sun yi amfani da shi kuma sun ci nasara Saudiya sun ci nasara irin su Kuwait Khalijul Arabi da dama daga cikin kasashen sun ci nasara dan a karkashin wakaf irin su Pakistan sun ci nasara irin su Indonesia irin su Malaysia sun ci nasara kaga mutum ya zama amshaki amma maraya ne a karkashin takaful at-takaful a karkashin sa ne sai kai ta zuwa Saudiya kana yawo kana na ce baka sabil wani ma daga irin wannan wakafin ne wani ya wakafin sa ya ce kawai masu aikin hajji ne a yi ta raba musu ruwa da juice suna sha kai kuma ka kulle kudinka a mara yana nan kuma account ka karɓi sabil ka sha ka tsotse musu madara kuma ka dawo gida kai ka kasa yin komai kuma ka mora su kuma wanda suka yin suna ma kabarin kaga su san cin dukiyar su kai kuma baka gane muhimmancin taka ba sai ka rasu hajiya da yara su gaje kuɗi su kuma su fantama Allah ya samu fahimci yadda al'amarin yake kuma ya ba mu ikon yi gwado Allah ya tsarkake mana niyya ya taimake mu muna ƙara addu'a ga ƴan uwanmu da suka rasu mun yi Allah ta Allah ya ba su lafiya a Allah ubangi ya gafarta musu waɗanda ba su da lafiya muna roƙon Allah ta Allah ya ba su lafiya Malam Umar yana kwanciya a asibiti ko jiya na je na duba shi ban sani ba ko an sallame shi tun shekarun jiya yake asibiti an sallame shi yana asibiti ko tabbas rana ya ce ma bane karatu da shi ba
nace masa lalle malam na kula rana ce mu mai karatu da kai bayan cin lokacin ma abin da yake ni shafar sa rashin lafiya don haka muna roƙon Allah ubangiji ya bashi lafiya da dukkan ƴan uwan da ba su lafiya sanya su cikin addu'a Allah ya sanya kafara ne Allah ya ba mu lafiya gaba daya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum